Daga birnin Washington DC, muryar Amurka ke magana akan mitoci 25-31-41 da kuma 60. Masu raron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 102.5, sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol, sai kuma Alfa Radio kuma su a Ghana. Kuna iya kama mutane hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC, tare da Safinatu Sada Sudangi da sauran abokan aiki, muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa har yanzu ana ci gaba da samun kashe-kashen mutane a wasu ƙauyuka a jihar Zamfara. Kuma kan batun ne za mu ba ku dama ku kira waya, wato ku kira waya ku bayyana mana ra'ayoyinku. Ya kuke ganin wannan asarar rayuka da ake ci gaba da samu a jihar Zamfara, duk kuwa da cewa an kashe shugaban 'yan bindigar yankin Buharin Daji? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-655, sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya, sannan a jero lambobin. Sai kuma labaran wasanni da za mu kawo muku daga Najeriya, amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki.
Ministan harkokin wajen kasar Rasha, Sergey Lavrov, ya ce Moscow za ta kori jami'an diplomasiyyar Amurka 60 bayan Amurka ta sanar da korar da yawan ma'aikatan diplomasiyyar Rasha akan gubar da aka saka wa tsohon ɗan leƙen asiri a Birtaniya. Lavrov ya faɗa a yau Alhamis cewa har ila yau kuma Rasha za ta kulle ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke garin St. Petersburg. Kasar Amurka tare da fiye da kasashe 20 sun ba da umarnin korar jami'an diplomasiyyar Rasha bayan tuhumar da ake ma Moscow akan harin da aka kai madan leƙen asirin Rasha Sergey Skripal da diyarsa a farkon watan nan a garin Salisbury. Rasha ta ƙaryata ita ce ta gudanar da harin, ta kuma zargi Birtaniya da kitsa kai harin don ta ɓata wa Rasha ɗin suna. Ita ma Birtaniya ta ƙaryata zargin na Rasha. Alƙalin wata babbar kotun Amurka ya ƙi amincewa da ƙarar da wani lauya mai wakiltar 'yan siniman nan ta batsa mai suna Stormy Daniels ya shigar, inda yake nema a bashi izinin ya yi wa shugaban Amurka Donald Trump tambayoyi akan batun lalatar da suka yi a shekarar 2006 da kuma maƙudan kuɗaɗe har dalar Amurka 130,000 da aka baiwa matar don rufe mata baki gab da zaben 2016. Alkali James Otero ya yi watsi da wannan bukatar ta lauya Michael Avenatti a bisa hujjar cewa an shigo da ita ne a lokacin da ake sa ran shugaba Trump da nashi lauyan za su nemi sulhunta wannan maganar a wajen kotu kuma a cikin rufin asiri maimakon su fito su yi a bainar jama'a. Duk wannan cece kuce na shari'a dai ana yin sani a dalilin karar da ita matar ta shiga. Ta shigar tana nema a soke halaccin waɗannan kuɗaɗen rufe baki da aka bata, a bisa hujjar cewa yarjejeniyar ba ta kan hanya tunda shugaba Trump bai sa mata hannu ba, ko da sunan shi na asali ko kuma da lakabin da ya kira kansa na David Dennison da ke a cikin takardar yarjejeniyar. Trump da ya ƙaryata cewa ya yi wani abu da wannan matar. Labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban kasar Botswana ya jima yana jin hankalin shugabannin Afirka kamar su tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da Joseph Kabila na Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da sauransu da su rage son mulki. Sai gashi a kwana a tashi nashi lokacin sauka daga mulkin ya zo. A ranar Asabar din nan mai zuwa ne shugaban zai sauka daga karagar mulki don baiwa mataimakin shi damar kama ragamar shekaru 10 daidai bayan da ya dare kan karagar shugabancin wannan kasa mai arzikin lu'ulu'u. Yau ne aka umarci tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy da cewa ya kimtsa ya bayyana a gaban kotu don a yi masa shari'a bisa tuhumar laifuffukan cin hanci da karɓar rashawa. Wannan shari'a an ce ta ta'allaka ne akan wata wayar tarho da Sarkozy ya buga wani alkali da ke gudanar da bincike akan zargin da aka yi na cewa da kuɗaɗen haram aka gudanar da yakin neman zaben Sarkozy din a shekarar 2007. Rahotanni sun ce Sarkozy ya yi tayin taimakawa alkalin ya samu ci gaba a aikinsa ne idan shi alkalin ya bashi ƙarin haske kan binciken da yake gudanarwa. A shedin lokacin da suke maganar 'yan sanda na can ɓoye suna ɗaukar zancen nasu a na'urorin ɗaukar maganganu. Wannan al'amarin yana faruwa ne a daidai lokacin da Sarkozy ke fama da wani zargi na daban da ake mishi na cewa ya karɓi gudunmuwar haram ta zunzurutun kuɗaɗe daga tsohon shugaban ƙasar Libya marigayi Muammar Gaddafi shekara 11 da suka wuce.
Safina Tsare su dangi kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Madalla har yanzu dai ana ci gaba da samun asarar rayuka a wasu ƙauyukan jihar Zamfara. Kan haka ne ma yasa na zanta da wakilin mu dake yankin Murtala Faruk Sanyin na inda na fara tambayar sa wani hali ake ciki yanzu haka.
Malam Sarfilu, yanzu haka da muke magana da kai ina da mun anta wato a kan hanyar muke nan bayan mun dawo daga wannan ƙauyen da ake kira wato Bawar Daji inda aka yi wannan harbe-harben. Asalin an da ya je an yi sami yin jana'izar wasu daga cikin gawawwakin da aka samu aka ɗebo su da yake abin ne da yawa saboda akwai wasu da suke nan cikin gari wasu kuma suna daji wani lokaci ma aka hanyar kama kamin kai ta garin ma za ka riƙa ganin wasu gawawwaki aka jefi wasu gari haka ana ɗan ɗaya bayan ɗaya da ɗauko su wani lokaci da kura wasu lokaci da dabbobi ma da sauransu ana ɗaukowa ana zuwa ana yin jana'izar.
Ya zuwa yanzu gawawwaki nawa aka samu?
Gaskiya wannan Sarfilu abun bai kyarguwa saboda a lokacin da zaka ga an kawo wasu sai kuma can ka ga wasu kuma ka ga an kuma kawo wasu nan kuma ka ga kuma har yanzu ana nan har muka baro garin da ana nan ana kokarin cikin gawawwaki a wasu daga cikin jiji haka da sauran wasu wurare saboda haka gaskiya kiyashi ba ne ba ma zai yiwu ba amma dai alal hakikanin gaskiya dawa za a ce ta fi 40 ko kuma 50 haka ko wani abu makamancin haka tunda kun jana'izar da ake yi ana yi ne rukuni-rukuni in an yi waɗannan a yi waɗannan a yi waɗannan haka ana gyara waɗancan kamin a yi wannan sannan a je da waɗannan makabarta kuma a rufe da dai sauransu ko da haka gaskiya abin da yawa.
Yankin da ake wannan rikici yanki ne da kusan ake cewa yanki ne da yaran Baharin Daji wanda aka kashe a kwanakin baya suke ina gaskiyar lamarin?
Gaskiya ne yanzu haka ma dai hankalin jama'a ma ya fi karkata ga zargin cewa watakila waɗannan gungun na shi marigayi Buharin Daji ne watakila suka kai wannan harin ganin cewa wannan yankin kusan wannan yankin ne suke don daga garin ma zuwa inda dabar tasu take aka ce ba zai wuce tsawon kilomita 20 ba saboda garin yana can cikin daji ne ko daga garin Anka wanda nan ne wato hedikwatar karamar hukumar da garin yake wato shi kayi tafiya tun kana kan kwalta har ka sauka ta bi cikin tsaunuka ka shiga can cikin jeji saboda haka wasu na ganin cewa watakila wannan abin bai rasa nasaba kila da waɗannan gungun na Buharin Daji ganin cewa kusan yanki guda suke zaune a wannan wurin.
To ya lamarin tsaro yake shin akwai wani matakan tsaro da gwamnatin jiha ta ɗauka yanzu haka?
To gaskiya akwai sojoji a wannan wurin amma dai gaskiya ba su da yawa duk da yake yau da aka yi tunanin kamar akwai bakin da za su je a wannan garin an turo motocin sojoji waɗanda su ma daga baya dai suka dawo amma dai akwai dai sojojin da aka aje a garin amma dai gaskiya ba su da yawa irin haka nan kamar yadda ake tsammani.
To a gaidan Murtala Faruk Sanyin in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Yaya kuke ganin asarar rayukan da ake ci gaba da yi a jihar Zamfara duk da cewa an kashe shugaban 'yan bindigar yankin da ake kira Buharin Daji? Lambar mu ita ce 2022-2655 sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya. Kafin nan a ci gaba da shakatawa da wannan waƙa.
Ciyan mu kai mana daɗi amma fa mu barge na ramin mugunta
mu gargaɗe mai gina ramin mugunta
kuma shi mai gina ramin mugunta ya taɓe nan sararin nan ko ake ya marma ya taɓe muddin yana gina ramin mugunta
mu gargaɗe mai gina ramin mugunta
gama da na ka aiki daidai ka bar shi ka nufowa ni can gun kana bi dar ka ba jaman shi wannan ne gina da min mugunta
mo gargade mai gina
da
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi 202-205-2655.
To jama'a masu sauraron mu layin bukan mu abu da suke so mu za mu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ga kira dai mun samu na farko daga Taraba wani ne akan layi daga Taraba
nana Bakar Bobolo ne garan waya daga mutum da karamar hukumar Karin Lamido da jihar Taraba
to ma Bakar muna sauraron ka
yawa game da wannan abun da yake faruwa gaskiya ne naga kamar akwai hannayen gwamnati nan gaskiya
me yasa ka ce haka
wannan abu ya kita kiti ne kuma wannan abun a jihar su ake wannan abu ne ni gaskiya shawara nan mamu da Muhammadu Buhari kawai a dakatar da duk wani gwamnan da yake da ake rikita jihar su kawai a dakatar da shi a lamarin nan kawai
baka ganin su suna iya kawo ƙwarin su domin kare irin wani abubuwan da suke faruwa ba za su a ce a jihohin su a ce wannan abu yana faruwa ba ana kashe al'ummar da suka zabe su
to me yasa wannan abun kadai a wannan jiha ake irin wannan ba ya sauran jihohin nan
to Mallam Abubakar mun gode kwarai daga da wannan ra'ayi naka bar mu je Kaduna wani ne akan layi daga Kaduna to Mallam muna sauraron ka
to gaskiya magana wannan abuwa dai abu ne daga Allah kuma wannan ni ba ganin wani ne sun gamme ni wannan tsaro na gaskiya tarayya ne ba da hin gwamnati ne gwamnati bai da hannu a tsaro sojoji da yan sanda gwamnati gwamnati tarayya ne saboda to shugaban kasa shi ke iko ki mataki
hello malam kana ji na to da alama dai line ya goce to bar mu je Kano wane ne aka layi daga Kano
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
malam sarazul barka da yamma sunana Alhaji Musa Garo mai radio da koda kasuwar kawo Kaduna Najeriya amma daga Kano nake magana yanzu
to Alhaji Musa yau ka shigo ta Kano kenan to muna sauraron ka
mun je ziyara to alhamdulillah Malam Sarafilu ni abin da nake so in fada a tsakani da Allah magana da zuwan nan zamfara din nan mu ga yau kan mu gaskiya wai shi gwamnatin jihar Zamfara ina tunanin shi yake na farko kenan na biyu su jami'an tsaro na jihar Zamfara su wai ba wani hali da za su taka rawar da za a gani ne a ta kasar dan adam ya kamata mu duba wannan al'amari idan babu rami da ya kawo ga rami can kuma shi wannan gwamnatin jihar Zamfara wai ba ba ta jami'an tsaro ne saboda me za a ce wai jihar Zamfara kawai za a tsaya kuma wai yana buga kirje na ganin wani shirin shugaban gwamnati na Najeriya baki daya wannan gaskiya al'amari akwai lauje a cikin nadi dan haka mutanen da muke yi ya kamata a tsaya a yi magana ta gaskiya a kare rayukan dan adam a kare dukiyoyin al'umma
to Malam Musa wace shawara zaka ba shi wajen gudanar da wannan aikin da kake faɗa wace shawara zaka ba wa gwamnatin ko kuma gwamnatin
to gwamnatin jihar Zamfara da kiran da muke da ita ta tsaya tsakanin ta da Allah ta tsare dukiyoyin al'umma da rayukan al'umma ba amma ba a ita kace dan adam ba kuma muna kira ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da rubu wannan jiha idan farahu la ba za su iya ba a tsaya a kai soja wanda zai tsaya kare rayukan al'umma a wannan jiha amma abin yayi yawa dan Allah a tashi lafiya Alhaji Musa Garo
to Alhaji Musa mun gode kwarai da gaske bari mu je Bauchi wane ne akan layi daga Bauchi
Nasiru Musa BTV ne daga Bauchi
to Nasiru Musa muna sauraron ka
to Allah ni dai kiran da nake so in yi ma gwamnati shine wai gwamnati ba ta da jiragen sama yaki ne da waɗannan mutane za su shigo kauye su kashe su har su koma mazaunin su su je su kwanta ba tare da an bi su ta sama an je an ga inda suka shiga ba ai ya kamata a ce akwai yanda za a yi a dinga tare mayakan da suke shigowa ba tare da an ba su sun tsere su je sun sake kwantawa wurin su ba
to mun gode kwarai da gaske da ra'ayinka ma Nasiru Musa bari mu je Kano wane ne aka layi daga Kano
assalamu alaikum barka da dare
amin wa alaikum assalam ya sunan malamin
yawo mai magana dan Juma mai shago ko kani a karamar hukumar tsanya dake jihar Kano Najeriya
to dan Juma muna sauraron ka
yawo to akan menene ma kuke magana
muna magana ne akan yawan kashe-kashe da yake samu a jihar Zamfara
yawwa Allah ko ya saka muku da alkhairi akan wannan maudu'i naku
to amin ya rabbi
to a gaskiya ni wannan kashe-kashe a gaskiya ni ma abun nan ba dai jiha ta ake ba amma abin yana ta mun da hankali in ji labarin wannan kake kake to wai hukumomi in ba mutane a wannan yankuna da ake ta wannan kake kake to suwa za su mulka koko kai sai a zuba wa mutane
to wace shawara gare ka da zaka bayar hukumomin da su wani mataki ya kamata hukumomi su dauka domin kawo karshen wannan abubuwa da ke faruwa
to a gaskiya hukumomi ya kamata su dauka sauran mataki akan irin wannan kake kake da ake a jihar Zamfara ba ji ba gani bayan Allah a ce an kashe wasu an ji ana jana'iza wasu kuma an zo an tarar da waɗannan masu yin jana'iza su ma an kashe su saboda haka gaskiya
to madalla mun gode ma dan Juma da wannan ra'ayi naka bari mu je Bauchi wani ne akan layi daga Bauchi
kana magana da Sanda Muhammad
to ma Sanda muna sauraron ka
garin gudu
to muna sauraron ka menene gudunmuwar ka ga wannan maudu'i namu na yau
wannan maulidi da yawan cuta wato yana ɗaukar hankalin jama'a yawan kashe-kashen nan ya yi yawa gaskiya a jihar Zamfara ya kamata gwamnatin jihar Zamfara su ɗauki kyakkyawan mataki a kai a samu 'yan banga su yi bincike a samu da mutanen guraren da su yi bincike a samu ainihin inda 'yan daban nan suke saboda a kai hari a tsare wannan abin kashe-kashe ya yi yawa kaga kawai da baya an kashe mutum an yanka mutum kusan 40
to madalla mun gode man san da wannan ra'ayi na ka bar mu je Oyo wani ne akan layi a Oyo
to a Oyo kuna magana da Rabiu Faya ne daga Sabo Ibadan jihar Oyon Najeriya
to mallam Rabiu muna sauraron ka
wato abun bakin ciki abun mamaki shugaban kasa mai girma shugaban kasa Saudi ya je jihar Zamfara saboda ainihin yadda ake yawan kashe-kashen rayukan mutane wanda ba su ji ba su gani ba kuma waɗannan 'yan bindiga abinda suke yi su ma su ji tsoron Allah haka kawai babu gaira babu dalili su sa bindiga su rika kashe rayukan mutane da wanda ya ji da wanda bai gani ba haka kawai a bakin cikin ma an tura sojojin Najeriya sun zo suna kashe su
to wace gudunmawa a ganinka wace irin gudunmawa al'umma za su iya bayarwa
na'am
a ganin ka wace irin gudunmawa al'umma za su iya bayarwa domin kawo ƙarshen wannan tashin
a abin da nake so su kansu masu unguwanni da sarakuna da hakimai kamar yadda karamar hukumar gumi ta yi to haka nake ba da shawara su ma su kafa 'yan bangarsu da ainihin kuma da Fulani da kowane irin 'yan banga wanda ba ko kuma duk inda wani wanda yake mara gaskiya yake za su sani ai su je karamar hukumar gumi suna da kowa sani a zahar zamfara kama hukumar gumi insha Allah sun kashe mataki yadda aka rage waɗannan yawan yadda ake yawan kashe-kashe
to ma Rabi mun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka bari mu garzaya Adamawa wane ne akan layi Adamawa amin wa alaikum assalam ya suna malam
baba mai biredi ne daga Sango cikin jama'a re
to baba mai biredi muna sauraron ka
ni ra'ayina anan akan abubuwan da ake a jihar Zamfara ya kamata kamar yadda aka yi a can abin da ya wuce a baya gwamnatin jihar Filato a sa dokar ta ɓaci kawai
to mun gode kwarai da gaske da baba mai gurai da wannan ra'ayi naka bari mu je Zamfara inda ake fama da wannan matsala wane ne daga Zamfara
Abdullahi ne daga Anka
to mallam Abdullahi muna sauraron ka
wato mu da muke da mun kafuwa kan azabu abin da yake faruwa da gori dan sai dai mu ba wani labari ba da ba mu muke cikin wannan
to me yake faruwa mallam Abdullahi
yanki na Anka to abin ya kai la haula wala quwata ai ya kai mun zalan da yake cikin mu ba mai kwana gida ne sai dai ka tafi daji ka gwara girma da arzikin ka kenan mu mun rasa inda wannan al'amari
to
ya kamata a ce
wani taimako
ya kafa mana dokar ba ci da haka
shin wani taimako aka wani matakan tsaro aka dauka yanzu
ya tarciwa kuma muka zabe shi ya kamata a ce ya samu dokar ta baci domin mu samu wucin da mutunci mu jihar Zamfara
mallam Abdullahi a yanzu haka wani irin makana jina
an kashe ina jinka
wani irin matakan tsaro yanzu haka aka dauka yanzu a Zamfara a yankin da kuke
ina tabbatar ma mallam wallahi tsaro sai dai mutanen kawai sun tare sun tsare kansu amma ba mu da wani matakan tsaro da za a ce gashi wai an dauka saboda mu
wani kira za ka yi ga gwamnati ta jihar da tarayya
da ke gari mu da zaran sun ka jizin da zaran sun ji karin bindiga cirewa su kai da gudu ba mu da wani matakan tsaro ubangiji ga wallahi kawai shine mai tsaron mu kawai nan ba amma ba wata hukuma
ina tabbatar muku da wannan don Allah dan adabu muna roƙon shugaban kasa ya dibi irin halin da muke cike dibi irin hukumar da muke ciki ni shiga halin la haula wala quwata babu dare babu rana a sati mutum a kire sabu dangi ne biyan kudin fansa ko kuma a zo a fada gari haka kai a take su a kama matan su a yi musu dadi a al'amarin nan yayi yawa
to Allah yake mutunta to Mallam Abdullahi mun gode kuma Allah ya kawo ƙarshen wannan tashashin hankulan da ke faruwa kuma da daga wayar kuma ka karshen daga wayar mu a yau za kuma mu bude muku layika gobe idan Allah ya kai mu wanda ba samu dama ba su kira ku bayyana mana ra'ayoyinku mun gode to har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC wanda agogon mu ke cewa karfe 5 saura minti 9 yanzu kuma sai
wasanni a takaice
da horar da ɗan wasan kungiyar Super Eagles ta Nigeria Gana Turo ya bayyana cewa ɗan wasan kasar Kelechi Iheanacho ya karye a hannunsa Iheanacho da ke takale da kungiyar Leicester City ta Ingila ya sami raunin ne tun kafin karawar da Najeriya ta sha kashi a hannun Sabiya da ci biyu da nema a ranar Talatar da ta gabata an shirya ayarin jami'an lafiya na kungiyar ta Leicester za su duba raunin na Iheanacho kafin karawar da kungiyar za ta yi da Brighton a ranar Asabar mai zuwa hukumar kwallon kafar kasar Afrika ta Kudu ta nuna goyon bayan ta ga shugabanta Danny Jordan bisa zargin da ake masa na aikata fyaɗe wata mawaƙiya Jennifer Ferguson ta zargi Jordan da yi mata fyaɗe a watan Oktoba shekarar da ta gabata a ranar Asabar da ta gabata ne kuma Jordan ta yi matsayar kai kararsa ga 'yan sanda waɗanda yanzu haka suke gudanar da bincike akan lamarin to sai dai Jordan ya musanta zargin ya kuma ce zai kare kansa a gaban kotu a karon farko tun a shekara ta 1938 babu dan kasar Burtaniya ko daya daga cikin jerin sunayen alƙalan wasa da za su yi alƙalanci a gasar kwallon kafa ta cin kofin duniya ta bana a kasar Russia hukumar kwallon kafa ta duniya wato FIFA ta fitar da sunayen alƙalai 36 da za su yi alƙalancin gasar to amma ba ko daya daga kasashen Ingila, Scotland, Wales da Ireland ta arewa alƙalin wasa Mark Clattenburg shine kadai dan kasar Burtaniya a jerin sunayen na FIFA to amma ya rasa matsayin bayan da yayi kaura daga gasar Premier zuwa kasar Saudi Arabia hukumar kwallon kasar Ingila ta buƙaci FIFA din da ta sauya sunansa da wani to amma FIFA ta yi watsi da wannan buƙatar rahotanni daga kasar Faransa sun bayyana cewa kungiyar PSG na nan tana zawarcin mai horar da 'yan wasan kungiyar Manchester United ta Ingila Jose Mourinho a daidai sa'ar da suke kokarin raba gari da kocin su Unai Emery a ƙarshen wannan kakar wasannin ana sa ran kungiyar ta sallami Emery daga aikinsa sakamakon kashin da ta sha a hannun Real Madrid wanda ya fitar da ita daga gasar zakarun Turai a zagayen 'yan 16 Emery ya kasa lashe gasar League One ta kasar a kakar wasanninsa ta farko a kungiyar yayin da kungiyar ta mai da martani ta hanyar sayan dan wasan kasar Brazil Neymar a kontaragi mafi tsada a duniya a fagen wasan tennis kuma Juan Martin Del Potro da John Isner sun sami kaiwa a matakin wasan kusa da na ƙarshe na gasar tennis ta Miami Open Murtala Faruk sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka a ƙarƙashin shirin bada tukuici na Amurka da ake kira Warfare Justice ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bada tukuici kuɗi na dala Amurka miliyan 25 ga duk wanda zai iya bada bayanai da za a gano mazauni da kamawa ko kuma hukunta madugo ƴan kungiyar ta'addan ISIS Abubakar al-Baghdadi wannan mutumin da kuma aka sani da sunayen Ibrahim Awad Ibrahim Ali al-Badri da kuma Abu Du'a Al-Baghdadi shine babban shugaban kungiyar 'yan ta'adda da ke ƙasar Iraki da Siriya wanda kuma aka santa da suna ISIS ko kuma Daesh. Tsaron ƙasar da kuma 'yan ƙasar Amurka shine buri na farko akan yaƙi da ta'addanci da ƙasar Amurka ke yi. Kamar yadda aka ƙarfafa ƙarfi da ƙarfe na sojoji wajen yaƙar 'yan ta'addan ISIS, haka ita ma gwamnatin Amurka ta ƙara ƙarfi wajen samo bayanai akan shugabannin kungiyar ISIS domin gurfanar da su ga shari'a. A watan Yuni na shekarar 2014, kungiyar ISIS ta mamaye kuma ta mallaki wani bangare na yankunan kasashen Siriya da Iraki, wanda suka ayyana da kansu a matsayin khilafar musulunci, inda kuma suka ayyana al-Baghdadi matsayin shugaba ko kuma khalifa. A shekarun baya-bayan nan kungiyar ISIS ta samu goyon bayan kungiyoyin 'yan ta'adda da dama da kuma mutane masu tsatsauran ra'ayin addini a wasu sassa daban-daban na duniya, inda kuma sun karfafa aqidar kaiwa Amurka hare-hare. A ƙarƙashin jagorancin al-Baghdadi, kungiyar ISIS ta dauki alhakin kisan dubban mutane a gabas ta tsakiya, hadama da mummunar kisan wasu 'yan fararen hulla da aka yi wa garkuwa da sun a ƙasashen Japan da Ingila da kuma Amurka. Kungiyar ta sha ba da umarni a kai wasu hare-haren ta'addanci da suka wuce kan iyakar daular tasu da ke ƙarƙashin khilafa. A shekarar 2011, gwamnatin Amurka ta ayyana Abubakar al-Baghdadi a matsayin ɗan ta'addan duniya na musamman ƙarƙashin doka mai lamba 1-3-2-4. Haka kuma kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya akan ISIS da Da'ish da Al-Qaida ya sami shi takunkumi a lokacin da shi al-Baghdadi yake shugaban kungiyar al-Qaida da ke Iraki, wadda daga baya ta rikide ta koma kungiyar ISIS. Idan kuna da bayanai akan wannan mutum, ku tuntubi ofishin jakadancin Amurka ko kuma karamin ofishin jakadancin Amurka mafi kusa domin ba da bayanai. Ana iya ba da wannan bayanin akan shafin www.rawarforjustice.net ko kuma ta adireshin email na info@rawarforjustice.net. Waɗanda ke zaune a nan Amurka za su iya kiran wayar talho 1-800-800-7777. Gwamnatin ƙasar Amurka na ba da tabbacin cewa za ta bincike dukkan rahotannin da za a bayar, kuma za ta sirranta duk waɗanda suka ba da bayanan. In ma ta kama, a shirin gwamnatin Amurka take ta canza mazauni ga waɗanda suka ba da bayanan. Tun da aka fara shirin gwamnatin Amurka na ba da takuici a shekarar 1987, shirin ya biya fiye da $145 million na Amurka ga mutane fiye da 90 da suka ba da bayanan da suka yi sanadiyar kama 'yan ta'adda ko kuma ayyukan ta'addanci a duniya baki ɗaya. Za ku iya samun ƙarin bayani game da wannan shiri na ba da takuici na gwamnatin Amurka a dandalin Twitter na http://twitter.com/rawarforjustice. Sharhi Murya Amurka kenan da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To, a gaishe ka da wannan, kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Ministan harkokin wajen kasar Rasha, Sergey Lavrov, ya ce Moscow za ta kori jami'an diplomasiyyar Amurka 60 bayan Amurka ta sanar da korar da yawan ma'aikatan diplomasiyyar Rasha akan gubar da aka saka wa tsohon ɗan leƙen asiri a Birtaniya. Lavrov ya faɗa a yau Alhamis cewa har ila yau kuma Rasha za ta kulle ƙaramin ofishin jakadancin Amurka da ke garin St. Petersburg. Alƙalin wata babbar kotun Amurka ya ki amincewa da ƙarar da wani lauya mai wakiltar 'yan sineman nan ta batsa mai suna Stormy Daniels ya shigar, inda yake nema a bashi izini ya yi wa shugaban Amurka Donald Trump tambayoyi akan batun lalatar da suka yi a shekarar 2006 da kuma maƙudan kuɗaɗe har dalar Amurka 130 da aka baiwa matar don a rufe mata baki gab da zaben shekarar 2016. Shugaban ƙasar Botswana ya jima yana jan hankalin shugabannin Afirka kamar su tsohon shugaban Zimbabwe Robert Mugabe da Joseph Kabila na Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo da sauransu da su rage son mulki. Yau ne aka umarci tsohon shugaban Faransa Nicolas Sarkozy da cewa ya kimtsa ya bayyana a gaban kotu don a yi masa shari'a bisa tuhumar laifukan cin hanci da karɓar rashawa. Wannan shari'a an ce ta ta'allaka ne akan wata wayar tarho da Sarkozy ya buga wa wani alkali da ke gudanar da binciken akan zargin da aka yi na cewa da kudaden haram aka gudanar da yakin neman zaben Sarkozy din a shekarar 2007.
To, madalla a gaishe ki. To, masu sauraron mu da wannan muka karshen shirin namu na yau baki daya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin
Safinatu Sodangi
da Julie Levis Gresham mu da ta bada umarni da ma injiniyanmu na yau Mr. Dan, ni Sarfil Hashin kuma ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.